sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi. Murtala Faruk sun yana ne tare da Tarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Talata 2 ga watan Janairun shekara ta 2024. Bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da bukukuwan shigowar sabuwar shekara da fadin duniya, wasu 'yan Afirka mazauna Turai sun bayyana fatan su a cikin sabuwar shekarar. Muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma zai yi bayani kan aiwatar da kasafin kuɗi da kuma bukatun jama'a. Haka kuma za mu kawo muku shirin jaridun ƙasar Jamhuriyar Nijar. To amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaske ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan dake gabar tekun Ishikawa da wasu lardun dake kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa, kuma ta tayar da wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin Japan na Honshu. Akalla gidaje shirin ne girgizar kasar ta lalata, inda mutane suka makale a ciki, inji kakakin gwamnatin Yoshimasa Hayashi. Gobara ta tashi a birnin Wajima da ke lardin Ishikawa, kuma an samu katsewar wutar lantarkin gidaje fiye da 30,000, inji shi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce Amurka za ta ba da duk wani taimako da za ta iya. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai hare-hare a zirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza, yayin da take ci gaba da kai hare-hare akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janye sojojin zai rage tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar kafafa ayyukan da ke tafi a cikin shekara mai zuwa, saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana bukatar ayyukansu. Rear Admiral Daniel Hagari ya ce ana sa ran ci gaba da yakin. Makasudin yakin yana bukatar dogon fada, in ji shi a ranar Litinin. Isra'ila ta kuma janye tankunan yaki daga wasu yankunan Gaza a cewar mazauna wurin. A ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York, yayin da masu zanga-zanga goyon Palestine suka hallara a filin jirgin karo na biyu cikin mako guda. Hoton nan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali, wasu na daga tutocin Palestine, kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga bangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin, sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu daukar fasinjoji. Hakanan an takaice zirga-zirgar jiragen kasa da ake kira Air Train da ke daukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani dan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiti.
To nan ba da jimawa ba, Sarfilo zai sake dawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, ana ci gaba da shagulgulan bikin sabuwar shekara da fadin duniya. Akan haka ne kuma wakiliyarmu a birnin Bonn na kasar Jamus Ramatu Garba ta jiyo mana ra'ayoyin wasu mazauna Turai kan bikin da kuma irin fatar da suke da ita ga sabuwar shekarar ta 2024.
Da jin daɗi bayan cika karfe 12 na safe da ke nufin an shiga sabuwar shekarar 2024 kenan a Jamus da ma sauran kasashen Turai. Jama'a daga sassa daban-daban na duniya ne suka yi dafifi a kan wata gada a birnin Bonn don yin maraba da sabuwar shekarar.
Sunana Abbas Rabiu Muhammad daga nan ƙasar Faransa. To ni dai fata na ga wannan sabuwar shekara da muka shiga, Ubangiji Allah alkhairin da yake cikin ta Allah ya sada mu da shi, sharin da yake cikin ta Allah ya kare mu da shi, Ubangiji ya saukar da albarka a ƙasata ta Najeriya da duniya gabaki daya.
To an dai ci gaba da tarbar sabuwar shekarar a Jamus kamar yanda aka yi ta yi a sauran sassan duniya ta harba wuta cikin kayatarwa ana taya juna barka wasu kuwa na bayyana fatan su a gaban da sabuwar shekarar waɗanda suka mamaye wannan babban gadan da waɗanda ke kada-kade da raye-raye kuwa sun bayyana muryar Amurka babban burin su a gaban da shekarar ta 2024 Ibra da da bace a jami'a
after all the disappointments nonetheless I hope for the absence of anything worse and
kace duk da matsalolin da duniya ta fuskanta a bara ina mai fatan ganin ba a maimaita wannan yanayin ba sannan fata na magana da kanta harshen jamusanci da nake koya a yanzu daga bisani ina yi wa kowa da kowa murnar shiga sabon shekara
and thank you again I wish a happy new year to you and to everyone
Ich persönlich habe mir vorgenommen, als Klassiker wieder mehr Sport zu machen und aktiver zu sein und generell einfach zu reisen.
Sunana Khadija Muhammad, sanan France, kwanan nan na gano wani kungiya mai suna Masarautar Hausawan Turai. Wannan kungiya ce wanda take taimakawa ƴan Hausawa. Ina fatan cewa wannan kungiya ta ƙara girma kuma ta ci gaba da yin kyau da kuma ci gaba da taimakawa mutane. Yanzu kuma haka ina a garin kammala masters ina zan fara internship a nan France ba da jimawa ba a wannan sabon shekarun. So ina fatan alkhairi cikin sabon aiki ne ina fatan zan yi koyi abubuwa kala-kala kuma in ci gaba da aiki a cikin wannan sana'ar da na fara yi
to ranar daidai ga watan Janairu a sabon shekara dai ana daukar ta a matsayin ranar hutu a Jamus kamar sauran kasashen Turai inda ake yini ana shagulgulan bikin
Happy New Year 2024 to every one of us
to da fatan za a ci gaba da shagulgula lafiya ba muku garba baba muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus
A gaida Ramatu Garba, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Sir Philip ya dawo da karashin labaran duniya.
Jiragen saman Rasha sun kai hari a wata jami'a da wani gidan adana kayan tarihi da ke da alaka da wasu fitattun masu kare ƴan ƙasar ta Ukraine a ƙarni na 20 a ranar Litinin, inda mazauna yankin suka sha alwashin gyara barnar. Farko ya farfasa tagogi da yawancin rufin jami'ar a gargariyar ta kasa a wajen yammacin Lviv na Ukraine inda Stephen Bandera wani jarumi a Ukraine amma mugu a cewar Kremlin ya yi karatu ya ci karo da abin da zai kasance zagayewar ranar haihuwar Bandera shekaru 115 na biya lata wani gidan kayan gargajiya da ke kusa da Roman Shukovich Dukkanin mutanen biyu sun kasance manyan jigo a juriya da kishin ƙasa ga mulkin Soviet kuma suna da alaka da rundunar sojojin Ukraine UPA waɗanda suka yi yaki da sojojin Soviet a yakin duniya na biyu Ƙasar Habasha da Jamhuriyar Somaliland mai cin gashin kanta sun rataba hannu kan wata yarjejeniya ta farko ta tarihi wadda za ta ba Habasha damar shiga cikin Bahar Maliya inji ofishin Prime Minister Abiy Ahmed ranar Litinin An bayyana hakan ne a birnin Addis Ababa inda shugaban kasar Somaliland Musa Bihi Abdi ke ziyara. A cewar Habasha, Ahmed da Abdi sun rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna ko MOU don haɗin gwiwa a babban birnin Habasha. Ya ce yarjejeniyar na da niyyar yin aiki a matsayin tsarin haɗin gwiwa tsakanin bangarorin biyu. Sanarwar da ofishin Ahmed ya fitar ta ce yarjejeniyar fahimtar junan za ta samar da hanyar tabbatar da burin Habasha na tabbatar da samun hanyar shiga teku. Daga ƙarshe, jelitinin hukumomin shari'a a ƙasar Tunisia sun ba da umarnin tsare fitaccen ɗan jarida Zaid Alheni tare da gurfanar da shi a gaban kuli bisa zargin ɓata suna kwanaki bayan ya soki ministan kasuwanci in ji lauyansa. Alheni zai fara zaman kotu ne ranar 10 ga watan Janairun nan a kan zargin ɓata sunan wasu a shafukan sada zumunta. Lauyansa Ayachi Hammani ya shaida manema labarai. Yan sanda sun fara kama shi ne Arnold Hamez bayan yayi tsokaci game da ministan a gidan rediyon cikin gida a wata hira da aka buga a Facebook, inji kamfanin dillancin labarai na Tunisia. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasar Tunisia ta buƙaci a gaggauta sakinsa, inda ta bayyana tsare shi a matsayin sabawa tantana da hukunta 'yan jarida. 'Yancin faɗin albarkacin baki da yaɗa labarai su ne manyan nasarorin da 'yan Tunisia suka samu bayan juyin juye halin 2011 da ya hamɓarar da gwamnatin shugaba Zine El Abidine Ben Ali da ya janyo zanga-zangar Arab Spring. Sai dai masu fafutuka da 'yan jarida sun ce 'yancin faɗin albarkacin baki na ƙara taɓarɓarewa tun bayan da shugaba Kai Said ya ƙwace madafin ikon ƙasar a shekarar 2021. Said ya ce ana buƙatar matakin da ya ɗauka domin ceto ƙasar Tunisia daga ruɗani a ƙarƙashin abin da ya kira masu cin hanci da rashawa.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar.
Ni alherin Allah na kira ku na ce bulldozer.
Madalla, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma,
ka ja ga cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin yanci, mai wannan hali yaushe ne, ko mai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne, mai yin wannan lalani.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda buƙatun 'yan ƙasa suke sun yi hannun riga.
A Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ba ma bawa wasu abubuwa muhimmanci kuma yanzu ilimin nan
babban abin yi shine a samu kungiyoyin al'umma masu kishi su yi tsayuwar daka su matsa duk abin da tsarin mulkin mu ya tanada a dinga bin sa sau da kafa
batun kasafin kudaden gwamnati daidai da bukatun al'umma a Najeriya ko akasin haka da jan kafar da gwamnatocin Afirka ke yi wajen aiwatar da kudurorin nan na ci gaba mai dorewa guda 17 sun za mu tattauna a shirin na yau a dakace mu
idan ba san yuna hada kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayaya ko neman magana sai an so yuna
madalla masu ware barkanmu da murnar ganin sabuwar shekara ta 2024 kuma muna roƙon Allah ya sada mu da dukkanin alkhairan da ke cikin ta amin masu ware kamar yadda aka sani wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma na baiwa al'ummomi daban-daban damar bayyana matsaloli ko kalubalen su a fannoni daban-daban na rayuwa domin an karar da hukumomi ko gwamnatoci game da nauyin da ke rate a wuyan su dangane da haka ne a wannan shiri na farko na ita wannan sabuwar shekara ta 2024 za mu yi tsokaci ne akan dalilan jibin da ake samu tsakanin kasabce-kasabcen kuɗi da gwamnatoci ke yi a duk farkon shekara da kuma bukatun ɗan ƙasa a gashin makon jiya ne dai majalisar dokokin Najeriya alal misali ta amince da daftarin kasafin kuɗi na shekara ta 2024 nan da muka shiga wanda shugaba Tinubu ya mika mata kusan watanni 2 da suka shuɗe yayin da tuni wasu daga cikin gwamnoni a Najeriya suka sanya hannu ma akan nasu kasafin Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa babban malami ne dake koyar da kimiyyar siyasa da dabarun gudanar da mulki a Jami'ar Bayero Kano ya ce akwai dalilan da ke haifar da hannun riga tsakanin kasafin kuɗin shugabanni da kuma bukatun ɗan ƙasa
za a iya cewa yadda ake tsara kasafin kuɗi a Najeriya da kuma yadda bukatun ɗan ƙasa suke wato sun yi hannun riga a madadin a ce an sami haɗuwar kai ba don komai ba saboda yadda tsarin mulkin Najeriya aka kaddara shi ne za a fara tsara yadda za a tafi gina ƙasa da yadda za a warware matsalolin al'umma daga ƙasa a yi sama ma'ana daga ƙananan hukumomi ake sa ran a gano matsalolin al'umma a lungu da saƙo a tsara yadda za a warware su ko za a samu cewar wasu a matakin ƙananan hukumomin za a iya warware su wasu kuma a matakin jiha to sannan idan aka tattara bukatun jihohi za a fahimci abubuwan da ake bukatar gwamnatin tarayya ta shigo gwamnatin jihohi kuma ga kowace jiha ta yi abinda za ta yi to amma yadda ake yin kasafin kuɗin sai kaga daga sama ake yin sa zuwa ƙasa ma'ana kowace gwamnatin jiha za ta yi zamanta ne ta tsara abinda ta ga dama a ofishin gwamna shikenan a aikawa majalisa sannan kuma gwamnatin tarayya ita ma tana zama ne a fadar shugaban kasa su tsara cewar ga abinda suke so su yi a fanni kaza ga abinda suke so su yi a fanni kaza ga abinda suke so su yi a shiya kaza saboda haka sau da yawa sai ya zama na bukatun masu mulki ne a ciki da tunaninsu da abinda suke jin in sun yi kamar sun taimaki jama'a kamar sun warware matsalar jama'a
to tunda al'amura sun zama haka menene abin yi Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya ce
to a tunanina babban abin yi shine a yi zaɓe sahihi a ƙananan hukumomi saboda haka a dage a gani haka a samar da wannan to hukumar mai kula da tsara tattalin arzikin jiha kuma kowace ƙaramin hukuma ta zama tana da wakilci sannan a sa ido kowace ƙaramin hukuma a bata kuɗin da gwamnatin tarayya ta ce a bata a sukan fake da cewar ai ta joint account aka ce account to shi kuwa joint account bai halatta gwamna ya hana su wannan kuɗin ba kuma in an ba su a sa ido a kansu to sannan sai ya zamana duk sanda za a yi kasafin kuɗi a daji akan cewar sai an gaya wa kowace karamar hukuma abinda yake damun mutane a wannan karamar hukuma ta sa a ciki kuma idan majalisa ta gyare-gyare ta tabbatar da shi to ita kuma majalisar a sa mata ido ta matsawa gwamnati bangaren zartarwa lalle ta aiwatar da kasafin kuɗin kamar yadda ta zartar da shi wannan bibiya su ji tsoron Allah ba bibiyar abinda zai shiga aljihun su zasu ba a bibiyar aikin da suka cewa aiwa al'umma ai su tabbatar an yi shi
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda manazarta ke cewa dangane da aiwatar da kudurorin ci gaba mai dorewa guda 17 din nan na majalisar dinkin duniya a nahiyar Afirka wanda aka kirkiro su a shekara ta 2015
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa shi zama
Matsare masu nazarin harkokin ci gaba sun lura cewa batun jibi da ke tsakanin bukatun 'yan ƙasa da tunanin mahukunta a yayin shirya kasafin kuɗi na shekara-shekara da ma sigar aiwatar da shi na da alaƙa da rashin aiwatar da daftarin ƙudurorin ci gaba mai ɗorewa guda 17 na Majalisar Ɗinkin Duniya a nahiyar Afirka wanda ƙasashen duniya suka yi alƙawarin mutuntawa bayan amincewa da shi a shekara ta 2015 kusan shekaru 9 da suka shuɗe Malam Ibrahim Ado Kurawa mai bincike ne da rubuce-rubuce akan al'amuran ci gaba tsakanin al'umma yayi fashin baki dangane da wannan batu
kamar yadda masana da yawa suke ta faɗa cewa mu a Najeriya da wasu ƙasashen Afirka ba ma bawa wasu abubuwa muhimmanci kamar yanzu ilimin yanzu daga 2015 zuwa yau shekara 8 an shiga tattara babu wani fannin ilimi da aka gyara shi a Najeriya mun san dai ilimin primary wato basic na local government secondary na jami'a na gwamnatin tarayya amma suna iya haɗuwa da jiha saboda haka in dai har ana son a yi wannan sai ya zama cewa mutane sun yadda za su yi su wanda suke a gwamnati su yadda cewa za su yi kuma mutane su bibiye su da 'yan ƙungiyoyi da masu faɗa a ci
amma ka ce sun yadda za su yi ai sun sanya hannu cikin wancan lokacin da aka sayi aka rataba hannu akan shi wannan da
sun rataba sun ce za su yi amma ba su yi waye ne za su yi ai mutane za su yi ƙungiyoyi da mutanen gari da sauransu a ce mun yadda ba dole a gyara mana to babu wani yunƙuri da mutane suke akan cewa gwamnati dole ta gyara ki to in kuma za a yi wannan ba wani abu da za a samu
ga shi watakila Najeriya ba ta da idan zaɓuka ba kuma an kafa gwamnatoci sabbi wasu na ganin kamar wata dama ce watakila da yanzu ya kamata a ce hukumomi da gwamnatoci a Najeriya misali sun mai da hankali akan waɗancan wato ƙudurori da ita Najeriya ta amince da su wata shiga cikin kasashen da
suka amince da duniya suka amince da su wannan ƙudurori da duk wani amince da su amma 'yan siyasar Najeriya ba za su yi ba mutane suka tilasta su ya kamata mutanen Najeriya su duba tarihi su ga cewa 'yanci ma da aka samu daga wurin Bature wannan ƙungiyoyin su suka samar da shi to idan ba ƙungiyoyin nan ne suka tashi tsayawa suka ce suna neman kansu 'yanci daga wurin 'yan siyasa to za a taɓa samu sai mutanen ƙasa sun samu kansu 'yanci daga wurin 'yan siyasa kamar yadda aka yi da ƙungiyoyi na kwadago da mutane da suka ce ba su yadda ba
to Allah ya kyauta masu saurare ƙarshen shirin na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya assalamu alaikum
ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu
To a gaida na kwari yanzu kuma sai sharhin wasu jaridun kasar jamhuriyar Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta rawaito cewa
shugabannin gwamnatocin rukun kwaryar kasashen AES a karkashin jagorancin Lamin Zen sun hallara birnin Agadez a winin karshe na gasar kokowar gargajiya karo na 44 a wani bangare na rangadin da Shogel Maiga da Apollinaire Joachim suka yi a karshen mako a Niger. Jaridar ta ruwaito kakakin gwamnatin rukun kwaryar Niger yana ayyana wannan yunkuri a matsayin wata hujjar da ke nunin kungiyar da ta kunshi Niger da Burkina Faso da Mali bata tsaya a harkokin soja kawai ba. Kungiya ce da ta shafi dukkan lamura ciki har da al'adu da wasannin motsa jiki a tsakanin kasashen uku da ke da gurin makoma daya. Jaridar L'Independent Plus ta ce dan kokowar jihar Doso Kadri Abdu da aka fi sani da sunan Isaka Isaka ya kafa tarihi a sha'anin kokowar gargajiyar Niger bayan da ya zama sarkin yan kokowa a gasar da aka yi karo na 44 a Agadez. Kuma wannan shine karo na uku, wato shekaru uku jere da juna ba tare da ya sha kasa ba. Jaridar ta ce a karawar karshen da ta hada shi da Mati Sule na Maradi a yammacin Lahadi 31 ga watan Disamban 2023 ne Kadri Abdu ya kai wannan matsayi wanda shine karo na shida a tarihin sa na dan kokowa. Saboda haka aka bashi tukuncin miliyan 12 na sefa da dokin sarauta da takobi ba idan tarin wasu kyaututtukan na daban. Jaridar La Rue de l'Histoire Info ta bayyana cewa gamayyar kungiyoyi ta DCTR ta shiga zagayen jihohi domin kafararsa da nufin tattara shawarwarin talakawan karkara don gabatar da su a babban taro na ƙasa da kuma yadda suke fatan ganin majalisar CNSP ta tafiyar da mulkin rukun kwaya da ma turbar da suke ganin idan aka haukanta ƙasa za ta samu fitar mawuyacin halin da ta fada. Jaridar ta ce bayan ya mai da Doso da Tilaberi, DCTR ta safka Maradi, Zendaya da Difa inda suka gana da sarakuna, shugabannin addinai da al'ummomi daban-daban don ji daga gare su kafin anan gaba tawagar ta kammala wannan zagaye da Agadez da Tawa. Koda yake tuni wasu kungiyoyin fararen hular na daban sun fara sukar lamirin wannan gamayya saboda a ra'ayinsu ba ta da yancin gudanar da irin wannan taro. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma ga dan mutan gumel ya sake dawowa da shirin mu na karshe, wato labarai a takaice.
An tabbatar da mutuwar mutane hudu sakamakon girgizar kasa mai karfin gaskiya ta afku a gabar tekun yammacin kasar Japan a yammacin jiya Litinin. Hukumar kula da hasashen yanayi ta kasar Japan ta bayar da rahoton girgizar kasa fiye da 10 a tekun Japan dake gabar tekun Ishikawa da wasu lardun dake kusa. Mafi girma cikin girgizar kasa ita ce mai karfin maki 7.6 a ma'aunin girgizar kasa, kuma ta tayar da wuta tare da rushe gine-gine a yammacin gabar tekun babban tsibirin Japan na Honshu. Akalla gidaje shirin ne girgizar kasa ta lalata inda mutane suka makale a ciki, inji kakakin gwamnatin Yoshimasu Hayashi. Isra'ila ta bayyana wani sabon mataki na kai har-har a zirin Gaza, inda ta sanar ranar Litinin cewa za ta rage yawan sojojinta a Gaza yayin da take ci gaba da kai har-har akan Hamas a yankin. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila ta fitar ta ce ana sa ran janyar sojojin zai rage raɗaɗin tattalin arziki da kuma baiwa sojojin damar ƙarfafa ayyukan da ke tafi a cikin shekara mai zuwa, saboda yakin zai ci gaba kuma har yanzu ana buƙatar ayyukansu. A ɗaya bangaren kuma an rufe hanyar shiga tashar filin tashi da saukar jiragen sama mai cike da cunkoson jama'a ta John F. Kennedy da ke New York, yayin da masu zanga-zanga goyon Palestine suka hallara a filin jirgin karo na biyu cikin mako guda. Hotunan bidiyo da aka kafe a yanar gizo ranar Litinin ya nuna motoci suna tafiya a hankali, wasu na ɗaga tutocin Palestine, kuma 'yan sanda sun kafa shingen bincike don karkatar da akalarsu. An hana motoci shiga bangaren da matafiya suke bi da yammacin jiya Litinin, sai masu tikitin tafiya ko ma'aikata da masu ɗaukar fasinjoji. Hakanan an takaice zirga-zirgar jiragen kasa da ake kira Air Train da ke ɗaukar matafiya zuwa wurin jirgi na wani dan lokaci ga fasinjoji da ma'aikata masu tikiji.
To masu taurare, anan muka kawo karshen shirin namu na yanzu, sai ta anjima da karfe 4 na yamma a gogon Najeriya. Da ajimu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk Sanin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.